An rata ba hannu akan waɗansu muhimman yarjejeniyoyi tsakanin Najeriya da ƙasar China a ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari yake yi da tawagata a ƙasar ta Sin, inda tuni aka rata ba hannu akan waɗansu muhimman yarjejeniyoyin da ya kamata a ce sun fara aiki tun gwamnatin da ta gabata, inda premier na wannan ƙasar ta China Mr. Li Kenzin ya tabbatar wa shugaba Muhammadu Buhari cewa ba da jimawa ba za a fara aiwatar da waɗannan yarjejeniyan domin tabbatar da Najeriya ta samu bunƙasar wutar lantarki da samar da layin dogo da kuma gyara tashoshin jiragen ruwa da na jiragen sama, kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya ba da tabbacin cewar ba da ɓata lokaci ba Najeriya za ta cika nata ɓangare na yarjejeniyar domin a fara aiki gadan-gadan. Akan haka ne wani masani sha'anin tattalin arziki mai sa ido akan wannan ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai ƙasar China, wato Malam Shu'abu Idris, ya yi min bayanin cewa lalle wannan cika alkawarin zai tabbatar wa Najeriya cewa ta doshi fita cikin ƙangi na rashin da ƙasar ke fama da shi dangane da wutar lantarki da kuma lalacewar muhimman ayyukan ƙasa kamar tashoshin jiragen sama da na ruwa da kuma na layin jirgi.
Ƙasashen duniya sukan zauna su tattauna akan menene zai zama masu yana da alfanu ko kuma ya za su yi kafa kuntan jakadanci ko hurdan kasuwanci ko irin ababai irin waɗannan. A ƙasar Najeriya a lokacin da shugaban ƙasa Goodluck Jonathan yake mulkinta ta yi yarjejeniyan nan kuma ta amince da wasu ƙa'idoji da za ta yi da ƙasar Sin, ta yadda za ta bamu wasu basussuka. A lokacin da ta amince za ta bamu basussukan nan, mu ma ko muka yi alkawari za mu ba da wani abu cikin kuɗaɗen da ya kamata a yi amfani da su don a yi waɗannan ababe kaman hanyar jirgin ruwa, jirgin ƙasa misali, da gyara tashar jirgin ruwa na Legas da na Calabar da kuma tashoshin jiragen sama na Najeriya. Ƙasar Sin amince wanda ta yi za ta bamu bashin naira miliyan 30,000. Sun muka kasa ba da ramu kaso kamar yadda aka amince a cikin wannan yarjejeniya. Wannan ya sa ita ƙasar Sin sai ta ja baya ta ci gaba da ba da bashin da jami'an bamu ba.
To yanzu kana nufin Najeriya za ta ba da kuɗaɗen da ya kamata wacce tsohon da ta ba da, kuma in hakan ne ina Najeriya za ta samu waɗannan kuɗaɗen ganin irin yadda aka yi sama da faɗi da dukiyoyin ƙasar a gwamnatin da ta gabata?
Wato kasan kamar yadda Bature yake cewa kifi yakan baya lalacewa ko kuma ya fara lalacewa ta kaya yake fara lalacewa. Da Allah ya taimake mu muka samu shugaba na kirki wanda duniya ma ta san shi mutumin kirki ne kuma yana da kokarin kamanta gaskiya kuma yana tsayawa tsakani da Allah an yi yarjejeniya ya ce i ne in ya ce a ne. Wannan ya sa kamar shugaban kasan America Obama ya fito free fallo a waje ya ce ma duniya yau Najeriya mun ga shugaban da za mu iya yarda da shi ko mu hurdan arziki da shi. Kaga ashe in kasar Sin yau ta farfado ta ce a Muhammadu Buhari zo mun gayyace ka zo mu zauna mu sha ti kuma mu sa hannu a yarjejeniya. Ba da bayan haka kuɗin da aka samu a hannun shugabannin gwamnati da ta gabata wanda za su mayar da ciki akai yau kuma sun maida wannan ma kuɗaɗen suna nan a asusun gwamnati. Ashe kaga shugaban ƙasa Buhari yana da hanyoyin da zai samu wannan kuɗaɗen da zai iya sawa bisa kan alkawarin da ya yi.
Malam Shu'abu Idris kenan ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma mai sa ido akan ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari yake kaiwa ƙasar China a ƙoƙarin da Najeriya ke yi na samun ɗoki da gudunmuwa domin tabbatar da an warware waɗansu matsaloli da ƙasar ta daɗe tana fama da su a sanadiyar rashin aiwatar da yarjejeniyar da aka sanya hannu tsakanin ƙasashen guda biyu tun lokacin tsohuwar gwamnati. Umar Faruk Musa, Amurka a Abuja, Najeriya.